يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج.
من ذا يفرج كربا بات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا.
خابت مناقبنا واتوسد حاضرنا.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya, su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta, manzon tsira, manzon rahama, annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama. Kuma masu sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi, wanda yake zo mana a dukkanin sati irin wannan rana ta Juma'a, mai albarka daga Dala FM mai zamani, wanda yake duba abubuwan da suka shafi tarihin magabata don ya ga me zamu iya koyi da shi a cikin tamu rayuwar. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta Juma'a, idan da abin ki Allah madaukakin sarki ya kawo mana da shi. Marasa lafiyanmu na gida da na asibiti, Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Allah ya kara mana. Waɗanda suka riga mu, Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama. Mu kuma da muke nan, Allah madaukakin sarki ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani. A duk sati mukan kasance tare da ku. Ni Aminu Kidir Idris da nake jagorantar wannan shiri mai albarka, wanda a yau insha Allah za mu duba irin kauna da falala da soyayya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa mutanen Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an rawaito hadisai da dama da yake nuna alaƙar shi da mutanen Madina. Abu na farko, yakan kai musu ziyara har gidajensu. Abu na biyu, yakan yi muda'aba, yakan yi raha ga yaransu. Abu na uku, yana yi musu addu'a. Abu na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman shawararsu. Kuma da yawa idan suka bada shawara, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bin shawarwarin da mutanen Madina suka bashi akan wani abu na rayuwa ta yau da gobe da take a cikin musulunci. Abubuwa da dama sun zo waɗanda suka nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shawarci mutanen Madina, kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ba da shawara, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi shawarwarin su, sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma ya aiki da abin da suka ba da shawara. Wannan wani kadan ne daga cikin abubuwan da suka faru daga mutanen Madina dangane da tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda da yawa wani zai iya magana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna so da kauna ga mutanen Madina, to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka janyo. Misali, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama za a je yakin Badar, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji labarin Abu Sufyan ya taho da rundunarsa ta kayan fataucin da suka siyo. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita domin kwace wannan kayan sakamakon abin da su ma aka yi musu na kwace musu gidajensu da dukiyoyinsu a Makka. Bayan Abu Sufyan ya tsira, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nemi shawarar sahabban shi. Sayyidina Abu Bakar ya tashi ya ba da shawara, Sayyidina Umar ya tashi ya ba da shawara. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji shiru, ya ce ashiru alayya ayyuhan nas, ya ce ya ku mutane ku ba ni shawara. fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ku mutane ku bani shawara yana nufin mutanen Madina su ba da shawarar su akan wannan yaki da yanzu ya zama ba tare Abu Sufyan bane shi da ƴan mutanen da suke tare da shi yaki ne za a je a buga wanda kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su da yawa su 300 ne ko da 13 ko da 14 to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawara sai daga cikin su suka mayar da martani akan cewa kamar da mu kake ya rasulullah inji sa'ad bin mu'az yace kamar da mu kake anan sai sun ce eh sa'ad bin mu'az yace mun yi imani da kai mun gasgata ka mun shaida abinda ka zo da shi gaskiya ne sannan mun baka alƙawarin da muka dauka sannan mun maka da'a yace famdi ya rasulullah lima aratta yace ka tafi ya manzon Allah izo abinda duk kake nufi fa nahnu ma'ak mu muna tare da kai wannan yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman ko kuma ya nemi shawarar mutanen Madina dangane da abin da ya faru a tafiya yakin Badar kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda yadda yake girmama su ya nemi shawarar su a lokacin yakin Uhud duka wa'annan yake nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shawartar mutanen Madina ga umarin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi Muhammad bin Maslama yaje ne bi shawarar Sa'ad bin Mu'az a lokacin da zai kashe Ka'abul Yahudi kuma yaje ya nemi shawarar sa kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma in kunta fa'ilan fala ta'jal hatta tushawir Sa'ad bin Mu'az yace in dai kana zaka tafi ka je ka aikata abinda zaka yi to kar ka tafi kai kakkai gaggawar ka tafi har sai ka je ka shawarci Sa'ad bin Mu'az wannan yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son mutanen Madina ga addu'ar da yi ga mutanen Madina ga ƴaƴansu ga jikokinsu wannan duka abu ne da yake nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake son mutanen Madina yake girmama su yake faifita su akan wasu abubuwan da dama wa'annan abubuwan ba wai sun faru ne kawai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fifita su yake son su yake musu addu'a yake kai musu ziyara sai dan abubuwan su ma da suka aikata a ƙarƙashin wannan addini sun taka rawa kwarai da gaske gurin su ga wannan addini ya kafu shi yasa da yawa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yake musu abubuwa wanda suke nuna matsayinsu wanda suke nuna daukakarsu wanda suke nuna wa al'umma cewa su waye mutanen Madina a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na farko daga cikin su ma abubuwan da suka aikata lokacin da suka yi gaggawar su gurin amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda suka yi gaggawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da addinin musulunci yayi musu talla suka yi gaggawar amsa wannan tallan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu shi wannan yake nuna maka lalle akwai wata falala gare su ko kuma wani aiki da suka aikata wanda da yawa wasu al'ummomin a wannan lokacin ba su iya aikatawa ba da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce idan lokaci yayi na haji ko umara kuma wani mutum ya shigo Makka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ji labarin wannan mutum yakan je yayi masa da'awa ya kira shi zuwa ga Allah ya kira shi zuwa ga addinin musulunci da yawa wasu idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo musu da bayani ba su karba, amma mutanen Madina suka yi gaggawar amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wasu daga cikin malamai suna cewa abin da yasa suka yi gaggawa amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma suna makwabtaka da Yahudawa. Yahudawa suna yawan gaya musu cewa a ƙarshen zamani akwai annabin da zai zo, za su haɗu da shi su kakkashe mutanen Madina wanda suke ba su da addini. To wannan ya ba su damar cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira su zuwa ga addini, sai suka gane cewa lallai shi ne, kuma suka yi ƙoƙarin gaggawar yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma ga abin da suka yi na taimakawa gurin kafa daula ta musulunci a garin su Madina, wanda daga nan ne duk wani mutum da ya samu musulunci daga nan ya bazu ya tafi zuwa gare shi. Abu na biyu, yanda suka karbi waɗanda suka yi hijira suka zo zuwa gare su. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da izinin yin hijira, mutanen Makka waɗanda suke musulmai sun ringa fita ɗaiɗaikunsu ko a dukkule. Mutanen Madina da baƙinsu suka zo waɗanda suka yi hijira daga Makka sun karɓe su cikin farin ciki da girmamawa da fifita su a kansu. Sun haɗa su, sun shigar da su cikin dukiyoyinsu. Sannan bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya zo Madina, ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin dukkanin wani mutum da ya yi hijira da kuma wani daga cikin mutanen Madina, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne ya ƙarfafa alaƙa a tsakaninsu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kai mutanen Madina suka samu matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari ya fitar daga hadisin al-Barra, Allah ya ƙara mishi yadda, ke cewa farkon wanda ya fara zuwa garin Madina shine Mus'ab bin Umair, sannan sai Abdullah bin Umm Maktum, sannan sai Ammar bin Yasir, sannan Bilal. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ringa yin hijira, aka karbe su hannu biyu aka yi musu sanna da zuwa. Wani daga cikin abu da ya ƙara ƙarfafa matsayin waɗanda suke mutanen Madina a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci, yanda suka tsayar da juma'a ta farko a musulunci. Bayan sun karɓi musulunci sun yaɗa shi a cikin garin Madina, sai suka kuma fara tabbatar da wasu alamomi na addinin musulunci. Ta da suka yi ta ƙoƙari gurin yin farkon sallar juma'a a tarihin musulunci, wannan falala ce wacce mutanen Madina kaɗai suka same ta domin su ƙarfafi wannan addini na musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Ibn Ishaq ya rawaito, ce daga Muhammad bin Abi Umama yake cewa, na kasance ni ne ɗan jagora na Abi Ka'ab bin Malik lokacin da ya daina gani. Ya ce sai ya kasance idan na fita da shi na kai shi sallar juma'a, idan ya ji kiran sallar juma'a, ya ce sai ya yi addu’a ga Abi Umama As'ad bin Zurara, sai yi masa addu’a. Ya ce mun ɗau lokaci duk sanda aka je juma’a haka yake ma addu’a ya nema ma gafara. Ya ce wata rana sai na tambaye shi, me yasa in ka ji kiran sallah kake addu’a ga Abi Umama As'ad bin Zurara? Shi sai na tambaye shi, menene dalilin da yasa kake mar addu’a ka nema ma gafara? Bayan ya tambaye shi, ya ce ya ɗana, yace shine mutumin na farko da ya fara hada jama'a suka sallaci sallar juma'a a garin Madina yace shi yasa nake yi masa addu'a kaga wannan falala ce da ba wanda ya same ta sai su ko kuma wani daga cikin su yayi kokarin yaga an sallaci sallan juma'a ga ta wacce ta zama wajibi a cikin addinin musulunci yadda suka tarar annabi sallallahu alaihi wa sallama karan kansa da murna da farin ciki da jin dadi yana ɗaya daga cikin kuma babban ni'imar da Allah ya musu zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama garin su na Madina hadisai sun zo da dama wanda yake nuna shaukin mutanen Madina da yadda suka tari dan uwansu da suka zo daga Madina da yadda suka tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata kuma su farin ciki su ji dadi dukanin wanda ya tara annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauke shi lalle abin ya ji dadi ne yayi farin ciki sannan gashi Allah ya haskaka musu garin su yayi haske haske na imani haske na zahiri saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske na daina yaki da suka yi a junan su tsakanin kabilar Aws da Khazraj Allah madaukakin sarki ya sanya garin Madina garin su shine garin da annabin sa yayi hijira zuwa gare shi anan masallacin annabin sa yake anan mimbarin sa yake anan kabarin sa yake wannan abin farin ciki ne ga mutanen Madina da su kuma suka nuna shi a aikace cewa sun yi murna sun yi farin ciki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa garin su na Madina daga cikin abin da zai nuna maka haka yanda suka ringa bin abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna taranta annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa iya roƙon ya sauka a gidansa suna kama linzamin raqumarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa qallu sabilaha fa innaha ma'mura ci ku kyale ta kan wanda ya rike ta ita wacce aka umarta ce akwai inda za ta je nan ne ya kamata mu sauka wannan yake nuna maka irin farin cikin su da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karan kansa lokacin da yazo gare su shi ma ya ji dadi da kuma irin abin da wayannan mutane na Madina suka yi masa na taran shi an rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ake yin ginin masallaci na farko ko kuma masallacin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah yana ba wani alkhairi sai na lahira ya Allah ka taimaki mutanen Madina da kuma waɗanda suka yi hijira zuwa gare su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa yi musu addu'a wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ita ma take nuna kaunarsa gare su da kuma san sa da kuma san shi a gare su yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ringa yi musu addu'a akwai nasosi da suka zo da dama a Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke nuna falala ta mutanen Madina da suke nuna falala ta waɗanda suka sauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna kagani yuhibbuna suna soyayya man hajara ilaihim wanda yayi hijira zuwa gare su daga ciki hadda annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sannan a zuciyar su ba sa jin wata damuwa ko kunci daga abinda suka ba waɗanda suka yi hijira zuwa gare su Allah ya ce wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita waɗanda suke wasu a kansu waɗanda suka yi hijira gurin zuwa gurin su kenan ko da su din suna matsanancina da matsananciyar bukata izuwa ga abin za su fifita wanda yake ya zo ne izuwa gare su ta hanyar hijira Allah madaukakin sarki da kansa yayi musu shaidar imani laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba ce lalle haqiqa Allah ya yarda da mummunai idh yubay'unaka tahta ash-shajara wa inda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubay'a Allah madaukakin sarki yace wa'annan mutanen mummunai ne kuma Allah ya san abin da suke yake zuciyansu sannan Allah madaukakin sarki ya saukan musu da nutsuwa wannan yabo ne daga Allah madaukakin sarki dangane da fitar da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin rundunar sa sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki a wani gun yake cewa السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله مدوك كنسركي بيان فللس تنغنيدا سور أمسى واد سكي نفتا تارد عنه صلى الله عليه وسلم أياكم هديبية sannan wannan yake nuna maka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisan shi falalar su tazo kama hadisin Anas bin Zaid bin Arqam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma ghafir lil ansar wal abna'i al ansar wal abna'i abna'i al ansar yace ya Allah kai gafara ga mutanen Madina kai gafara da ƴaƴan mutanen Madina kai gafara da jikokin mutanen Madina wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu wannan addu'a sannan falala ta gaba da suka samu ya kasance kana son mutanen Madina alama ce wanda yake nuna kana da imani har ma Imam al-Bukhari babi yayi da littafinsa a kitabul iman yace babu alamatul iman hubbul ansar babu da yake magana akan yana daga alamar kana da imani yaga kana son mutanen Madina saboda irin abin da gorawar da suka taka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka yi hijira zuwa gare su sun fifita waɗanda suka yi hijira akan kansu sun bayar da ransu da dukiyoyinsu da dukkanin abin da suka mallaka saboda Allah madaukakin sarki dan kuma wannan addini ya kasance ya daukaku Allah madaukakin sarki yayi musu sakayya da irin abin da Allah madaukakin sarki ya ga shi ya dace da yayi musu sakayya da irin wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani na irin alkhairai da suke cikin kowane gida daga gidajen Madina wanne yafi alkhairi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa fi kulli dawril ansari khair ci dukkanin gidajen mutanen Madina akwai alkhairi a ciki Abu Huraira ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mafi alkhairin gida daga cikin gidajen mutanen Madina Banu Najjar sannan Banu Abdul Ashhal sannan Banu Al-Haris bin Al-Khazraj sannan Banu Sa'ida sannan sallallahu alaihi wasallam yace a kowane gida na mutanen Madina akwai alkhairi a ciki a wani lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ran kasance zan fifita wani akan mutanen Madina yace da na fifita ƴan uwana dangina da su zan fifita akan mutanen Madina Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna falala ta mutanen Madina wannan yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da soyayyar shi a gare su wanda kuma sababinta irin abubuwan da suka aikata ne irin abubuwan da suka yi ne na baya mana cewa sun yi saurin a karba addinin musulunci lokacin da addinin musulunci ya fara zuwa gare su ba su yi kasa a gwiwa ba suka yi maza suka amsa dangane da kiran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu daga ciki an rawaito cewa akoni Suwaid bin Samit ya zo maka imma dai yin umara ko kuma yin hajji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi ya magana da shi ya kira shi zuwa ga addinin Allah ya ce watakila irin abin da yake tare da kai nima ina tare da shi saboda a tare da shi akwai wasu bayanai ko maganganu na Luqman na hikima saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya nuna mishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan zance ne mai kyau sai dai abinda nake tare da shi yafi wannan ni an saukan mun da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya saukan mun da alqur'ani shi kuma shari'a ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wani abu na cikin Alkur'ani ya kira shi zuwa ga musulunci bai ce a'a ba yace lalle wannan magana taka kikkiawa ce sannan ya koma zuwa Madina yace bai jima ba aka kashe shi yace mutanen shi ko mutanen sa suna ganin cewa an kashe shi yana musulmi ne zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan da i ya karba addinin musulunci ya gazgata shi a ransa kaga irin waɗanda suka gaggawar karban musulunci daga cikin kabilolin da ba waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana ɗaya daga ciki haka ma akwai Islam Iyas musuluntar Iyas bin Mu'az an ce shi ma yana ɗaya daga cikin mutane masu girma masu falala a garin a Madina lokacin da Iyas ya zo Makka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji labarin sa ya zo gurin sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tambayar sa shin akwai wani abu da kuka zo da shi wanda yake alkhairi yace to ni nazo da wani abu da yake yafi naku alkhairi suka ce me yace ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku in kira ku zuwa ga addini kada ku yi shirka ya saukan mun da littafi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu bayani ya karanta musu Qur'ani Iyas yace na kasance ina yaro sai Iyas ya magana so da tawaga suka zo a cikin tawaga suka zo garin Makka su da Abul Haisar Anas bin Rafi' suka zo Makka da sauran kuma mutane daga cikin Banu Abdul Ashhal saboda haka shi Iyas lokacin yana yaro sai ya magana yake cewa wallahi wannan yafi alkhairi dangane da abin da muka zo neman sa a garin Makka sai aka hana shi ya yi magana Abul Haisar ya bige bakin sa ya hana shi yin magana saboda haka Iyas ya shiru Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tafi bayan sun koma Madina da wani dan lokaci Iyas shi ma ya bar duniya suka ce lokacin da zai mutu mutanen shi suna jin shi yana ta la ilaha illallah yana ta Allahu akbar yana ta godewa Allah yana ta tasbihi har ya mutu akan haka waɗannan su ne mutanen Madina waɗanda suka yi gaggawar shiga musulunci suka samu kuma falala dangane da irin falalar da addinin musulunci ya musu dangane da daukaka da addinin musulunci ya musu dangane da soyayya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu cewa yana son su yana kaunar su ta gurare da dama ta abubuwa da dama wannan yake nuna maka addinin musulunci duk abin da ka aikata yana kula da shi kuma yana mayar maka da alkhairin zuwa gare ka ne wannan yake nuna mana akwai sauran aiki a gaban mu ta yadda mu ma ya zame mana dole mu tashi mu nuna kaunar mu da soyayyar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka irin abubuwan da mutanen Makka su Madina suka samu dangane da irin gudunmawar da suka bayar ga musulunci da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu so da kauna da fifitawa da darajtawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa waɗannan mutane wannan yana nuna maka irin abubuwan da ya kamata kai ma ka tashi ka bada taka gudunmawar falalan mutanen Madina za ta fito maka kwarai da gaske lokacin da ka jibi yakin Badar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman taimako a gare su domin lokacin da suka fito za su je su kwace kayan Abu Sufyan da kayan bai samu ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tunanin cewa to watakila fa su yi tunanin za su taimake shi ne idan lokacin da yake gida an kama hari a garin Madina amma yanzu tunda waje za a fita a tafi yaki watakila su ce su a'a su ce ba za su je waje yaki ba sai dai in an kama su hari a cikin garin Madina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shawarce su cewa ga abin da aka yarjejeniya da su suka saka farin ciki a zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa dama sun yi imani da shi ne kuma sun gazgata shi saboda haka ba za su taba rabuwa da shi ba ta kowane hali za a shiga suna tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji dadin wannan abin da suka aikata ya kuma yi farin ciki wanda mutanen da suka je yakin Badar sun kai kusan mutum 310 amma daga ciki kusan mutum 230 dukkanin su mutanen Madina ne ko kuma waɗanda suke da alaka da mutanen Madina an ce mutum 80 da wani abu su ne mutanen Makka amma kaga mafiya yawa mutanen Madina ne aka tafi aka je aka yi wannan yaki da su kuma suka yarda cewa wannan yaki nasu ne duk abin da zai faru ba zai taba Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai idan babu su wannan yake nuna maka irin gudunmawa da suka bada irin jajircewa da suka yi irin kokari da suka yi shi yasa a ƙarshe zamu ga addinin musulunci shi ma yazo ya fifita su Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daukaka su aka ba su daraja aka kira su a alqur'ani saboda taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda taimakawa addinin Allah saboda karba da imani da suka yi ga wannan addini da irin gudunmawar da suka bada kai ma sai ka duba kanka wace irin gudunmawa ka bayar ga wannan addini menene abin da ka aikata wanda kake ganin zaka iya rabauta da shi a gaban Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan daular musulunci ta kafu a garin Madina akwai mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika nuna cewa ɗan aljanna ne kamar Bilal Annabi sallallahu alaihi wasallama yace naji karar tafiyar takalmin ka gaba na gidan aljanna me ya faru yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan da yayi alula sai yayi nafila dukkan da kuma alulasa ta kare sai ya saki alula Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina ga da wannan ne ka samu wannan matsayin ɗaya daga cikin sahabbai dukkan da ya shigo Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce ɗan aljanna zai shigo sai ya shigo wani ya bi shi dan ya ga me yake aikatawa yana zuwa gidansa ya ga bai fishi sallah ba bai fishi kaza ba bai fishi bautar Allah ba ba abin da ya fishi karshe yake tambayar sa yace baya kwana da wani a cikin zuciyarsa kinan hanyoyi biyu ne lokacin da ka bada gudunmawarka ga addinin musulunci a gefe ɗaya kuma sai ka bawa kanka da kanka gudunmawa tunda zaka yi hidima wa Allah ta hanyar bautata mishi ta hanyar abubuwa da Allah madaukakin sarki yake son su ga jama'a Allah madaukakin sarki ya bamu iko da dama na yi wa wannan addini hidima Allah madaukakin sarki ya bamu iko na yi masa bauta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yi masa bauta a cikin wannan addini namu na musulunci lokaci ne yanzu da ƴan uwa za su iya shigowa cikin shirin dan su ma su bada tasu gudunmawa. Mata za su iya shigowa a kan lamba 0806-66-200-885, sai kuma maza a kan lamba kamar haka 0806-900-4200-885, sai kuma sakon katakwana da ya hada maza da mata a kan 0706-5253-0029. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam, muna tare da wa.
Muna tare da mama Usman.
To mama,
Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da mafificin alkhairi.
Amin mama Usman, ga ki cikin shirin rayuwa a barkwai, me ya take gudunmuwar?
Gaskiya mallam, naji dadi, nayi farin ciki dangane da abubuwan da ake ƙara tunatar da mu, ake ilmantar da mu, ake ƙara fahimtar da mu akan addinin Musulunci. Na ji daɗi sosai, Allah ya ƙara ɗaukaka dala.
Amin.
A tashi lafiya mala.
To Allah ya sa. To, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna tare da wa? To, muna tare da kai, me za ka ce ga ka cikin shirin da rayuwa a barkoi? Alaikum salam, muna tare da wa?
Hawa a wai suna Ibawa.
To, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi, me ya take gudunmawa?
Muna wata fatan alkhairi.
To, alhamdulillah, na gode.
A tashi lafiya.
To, Allah ya sa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh ma ai ai ina jin muryar na shi yasa ka ji ban tambaya ba
mallam mallam ubangiji alkhairin da yake cikin wannan rana ta yau wanda muke cikin ranar Idi na musulmai wato ranar Juma'a
na'am
wato ubangiji dukkan albarkar da zaka sauka ubangiji Allah ya sauka mana da ita a wannan kasa tamu da kuma garin nan namu da kuma wannan gidan rediyon da kuma kai kanka
na'am amin
mallam ubangiji Allah ya saukar da alkhairi a cikin kasar nan tamu
amin
mallam za a ga mafi akasari abin da yake faruwa kamar yanzu ni abin da yake dan kara kona min rai mallam za ka kamar wajen bangaren yin sallah wato mallam gaji muna cikin wani yanayi amma za ka ga mutanen mu ba sa tsayawa su yi addu'a domin ko akan kasa ko akan mallam wannan wani irin kira da kai akan irin mutanen mu gaji mu muna matsayin musulmi abin da ga cewa addu'a misali za ka ga ana cewa addu'a usaiful mu'mini kaga ita addu'a takwazi ce akan mutum wato amma yanzu ga ita kai dan kaza ga cewa wani abu muke ta hari akan wani abu wanda za mu tsaya kuma ba za ka mana addu'a ba sai kuma ka kai mu abu kuma da tantan wahala kuma ba same shi ba wato wani wata irin gudunmuwa za ku ba mu Allah ya tashe ku lafiya karki samarin fulani yana da rike garin gurin ga muna tare da ku
to Allah madaukakin sarki ye kuwa ya ringa yi a Qur'ani akan addu'a. Allah madaukakin sarki ce wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya ce ku roke ni. Astajib lakum zan amsa muku. A wani gun ya ce qul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum ba da ban addu'ar ku da ba ruwan ubangiji ma da ku. A wani gun ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an yace ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni. Sannan yanzu kuma bangare na biyu kasan nan muna cikin tsanani na bangarori daban-daban tsanani na rashin kuɗi na hauhawar farashi na rashin tsaro na rashin kaza komai gashi nan to ko mu sani cewa Allah madaukakin sarki shi yake iya yin wannan abin ba abinda wani abu ya isa wani mutum ya ma ko ya faru gare ka face Allah madaukakin sarki ya so ya tabbatar da wannan abin a gare ka idan ka gamsu da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya iya shi kadai yake kullum asaba dukkanin abin da ya same ka bai kasance zai kubuce maka ba dukkanin abin da ya kubuce ma dama can ba a rubuta ya same ka ba idan ka san haka to addu'a ya ci kai taiwa Allah madaukakin sarki cewa shi kadai yake yi bari mu roke shi idan muka roke shi sai kaga Allah madaukakin sarki ya ka mana zama lafiya a kasan mu sai kaga Allah madaukakin sarki ya ba mu arziki ya yalwata mana arziki mun samu rashin rashin hauhawa farashi abinda za kowa zai sai abinda yake bukata ya samu kwanciyar hankali ta zo wannan dukkanin su za su samu ne sakamakon addu'a da zami kuma akwai lokuta na addu'a da ake so mutum yayi addu'a a wannan lokuta da zaka ga muna barin su daga ciki da daddare ana so mutum ya tashi lokacin da dare ya raba aka ɗebe biyu bisa uku to ana so mutum yayi addu'a ya roki Allah madaukakin sarki a wannan lokacin lokaci ne na amsa addu'a lokacin da mutum ya kai azumi lokaci ne da ake so yayi addu'a ya roki Allah lokaci ne na amsa addu'a tsakanin kiran sallah da tada sallah ana so mutum yayi addu'a lokaci ne na amsa addu'a wa'annan abubuwa ne da suke nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yana so bayi su roke shi shi kadai ne mai yi sai ya amsa musu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin addu'a kuma ya karba idan mun yi assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa
muna tare da
to madan Abdullahi ga ki cikin shirin rayuwa a barkoi me zaki ce
mallan Allah ya yi alƙawari da alƙairi Allah ya sa ku tana da duniya lafiya
amin
dan amana da ta ku da an kalli asar iyayen da suke ne da barkan ku da yaran
ku to insha Allah to Maryam ita tana so wai a ja hankali ga ƴan uwa mata ko kuma iyaye umuman har mazan har matan da suke nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu wato abu ɗaya tak zan tunasar da mu akai cewa duk sanda kake nuna bambanci tsakanin ƴaƴanka to idan suka girma ka raba kansu ka tarwatsa su ka saka gaba tsakaninsu wanda ake fifitawa za a kishi a ciki kaga ka raba kan ƴaƴanka kanka da kanka ba za su yi ma biyayya ba wannan aikace mun gani tun muna yara akwai matar da ɗanta yake ikirari cewa ba ta san shi ta fi son wani Allahu alam muna yara lokacin haka ne ko ba haka bane amma dai haka yake faɗa so shi ya girma babba ne amma dai yana faɗi ƙarshe da bakin ciki ya dame shi ya baggarin bayan ya baggarin sai da aka yi tsawon lokaci ba ma a jin duriyar ina yake ma sai da aka kawo mata shi baya da lafiya zai mutu yake gaya musu dalilin da yasa ya bar garin ya tafi ya rabu da su tunda shi ba a san shi kaga wannan yana nuna maka ƴaƴanka ka daidaita su kar ka fifita wani kansu ka yi kokarin samar da abin da zai kwantar musu da hankali da kai baki ɗaya shine cin nasararka assalamu alaikum
wa alaikum salam maka da aiki
muna tare da wa
ni lafiya
alhamdulillah muna tare da wa
da Allah ala ba ina ba da number ana da tabbin garin kaya don tin satin arati rutul ta ko za a bar su kuma sai na tuwa ga wan ba su mun ba
okay to insha Allah Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na, muna tare da wa?
Muna tare da Zainab maman Hanif da Munir da Sura.
To Zainab, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoi.
Allah isa fa da alkhairi.
Amin.
Ubangiji Allah ya daɗa fahimta.
Amin.
Allah isa fa muku da alkhairi.
Amin amin.
fatan alkhairi da mun nan zuwa.
To mun gode. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alam fatan alkhairi a gare ka?
Na, muna tare da wa.
To Allah ya saka da alkhairi mai magana Ibrahim a yanka da ke garin zawa ciki.
To Ibrahim, ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi.
Yau tambaya ta malam a nan lokacin da muke sallah. Zaka ji cewa wajen Allahumma rabbana wa lakal hamdu ne ko wa lakal hamdu. Shine tambaya ta.
To
suna da Ibrahim a yanka da ke garin zawa ciki. Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta kenan malam. Wanne ne daidai a nan?
To ya halatta a gurin dagowa daga ruku a ce Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu. Duka ya halatta yanda aka faɗi. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam. Muna tare da wa?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. Muna tare da wa?
To kana tare da ta Rasulullah ta kan Amina dake garin Kora.
To Amina, ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi.
Ina maka barka da Juma'a.
To
alhamdulillah. Amin.
Amin.
Allah ya tukuki da gidan aljanna.
Amin.
Malam, wannan fadakarwa da kuke mana, muna karuwa da ita, muna amfanuwa da ita, wannan tasha da masu ayyukan cikin ta, sai dai mai muku godiya. Ubangiji Allah yi tukunci da gidan aljanna.
Amin.
Ta damu da Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wa sallam. Amin amin.
Allah ka cire mu shirin addinin musulunci. Malam, Allah ya hada ka da Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wa sallam da mu baki da ku baki daya. To na gode. Assalamu alaikum. Na, muna tare da wa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna tare da wa? To Zaharuddin daga Garko, ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi. Ka dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ka. Na'am, na'am. Amin 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 amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan layin ma alama ba ba a jin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ki dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ki. To. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
Kuna tare da Bilia. Bilia cikin wanda ka
tsaya. To, malam Bilia ga ka ciki. Mm.
Ya ne ka fito da Bilia ta. Ya ne Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Mm. Malam Buliya, to mun gode. Wannan kira da dan uwaye Buliya abu ne mai matukar muhimmanci. Allah ya saka mishi da alkhairi, wato abin da zai baka sha'awa. Kusan fa duk tarihin da ake baka na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yawa daga cikin su lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam suna shekara 10 ne zuwa 20. da yawa daga cikin su 10 ce zuwa 20 lokacin da aka aika shi ɗan kadan ne za ka kai su 30 zuwa 40 daga cikin su kadan ne amma ka ji ba kaga a dan wannan shekarun yadda suka taka rawa a dan wannan shekarun abin da suka aikata a dan wannan shekarun irin abin da suka tabbatar har yau duniya tana alfahari da abin da suka tabbatar da shi in nace duniya tana alfahari ina nufin duniya baki daya hatta waɗanda ba musulmai ba waɗanda suke da tunani da nazari sun tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sufofi da yaso ya fifita duniya ko ya kawo duniya irin waɗannan abubuwa so da haka ya kamata ga matasa samari su tuna cewa addinin nan ba sai ka tsufa ba za ka yi shi yanzu ne za ka yi abin da kai ka girba a gobe so da haka ya kamata mu dage mu tsaya mu ga mawa irin gudunmuwar da zamu iya badawa a wannan addini namu assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna tare da wa
kana magana ne da Safiya Yunus dan Dago
to Safiya Yunus daga dan Dago ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi wace gudunmuwa zaki bada
kamalin ne dai da Allah ina so kai magana akan iyaye wayanda za ka ga ƴaƴan su sun musu abu su ce Allah in shirya sai dai su ce Allah wajaranka kuma a ta iyaye ai kaga kana da muhimmanci sosai a kan ƴaƴan su to da Allah ne a kai su rake so kai magana ko ka ji suna zage su ai wanda su ce Allah in shirya ka Allah ina naka fata alkhairi Allah in saka da alkhairi
amin
za ka tashi lafiya
amin amin to haka ne kwarai da gaske iyaye addu'ar su tana da tasiri akan ƴaƴayensu kwanaki ina ga mun ba da kissar mutumin da mahaifiyar shi ta yi fishi da shi so da yana fifita matar shi akan ta akai ya faɗi la ilaha illallah ya ki faɗa wannan kadai fishi ne fa ta yi da shi ba tsine mata ta yi ba ba zagin sa ta yi ba ba Allah wadarai ta yi da shi ba kawai ba ta jin daɗi ne ya kasa faɗin la ilaha illallah har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a kone shi tun daga duniya ya je ta ce ba zan ta iya daukar ganin ana kona ɗanta ba ta yafe mishi so da haka kira ga iyaye mu san cewa addu'ar mu zuwa ga ƴaƴanmu tana da matukar tasiri tana da matukar muhimmanci mu daina zagin su mu yi musu addu'a mu sa musu albarka wannan ƴaƴan da suke wahal da iyayensu fa ba fa wanda ba su da albarka bane watakila ba wanda aka tsinewa bane amma ga irin yadda suke wahal da ku ina kuma a ce kun tsine musu Allah ya tsine musu wace irin nadama kuma za a zo a yi me za su aikata saboda haka yana da muhimmanci mu sani cewa iyaye addu'a suke wa ƴaƴansu da sa musu albarka duka ina ga shirin anan zai nade tabarmarsa a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Ghazali Yakubu a sama Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Zainab Aminu ta sada da ku daga sashin addinin musulunci na Dala FM wanda Hadiza Balanti take jagoranta Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
من لا يفرق أمنا في جوارحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآتينا بأيدينا أمتي أمتي أدعوك فلتنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا الله أكبر 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 تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية